Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA a Freak Zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shin hantsi lafiya yau ranar Lahadi 20 ga watan Janairun shekara 2019. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. A kokarin kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka da ya shafi wata guda a jiya Asabar, shugaban ƙasa Donald Trump ya yi wa 'yan jam'iyyar Democrat ta yin hanyar da za su sasanta, amma jam'iyyar adawa ta yi watsi da ta yin da zai yi musu kafin ma ya faɗi ko menene. Muna fatan za su nuna goyon bayan su, ina tunanin yawancin su za su yi abinda Trump ya faɗa wa 'yan Democrat kenan. Ya ci gaba da cewa 'yan Democrat ba za su taɓa kare iyakokin ƙasar mu ba, kuma ba zan taɓa barin hakan ta faru ba. A jawabinsa da ya yi wanda aka watsa kai tsaye daga fadar White House da yammacin jiya Asabar, Trump ya nemi da a ƙara yawan dogarawan iyaka 2,750 da kuma dala biliyan 5.7 domin katange tsawon kilomita 370 na iyakar Amurka da Mexico. Trump da ya yi ta yin wasu shirye-shirye guda biyu da gwamnatinsa ke ƙoƙarin ganin an soke su, da suka haɗa da DACA, shirin da ke baiwa yara da iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna ƙanana kariya, da kuma shirin TPS wanda ke baiwa wasu 'yan yankin Latin Amurka da ƙasashen Afirka kariya. Wannan kuduri da Trump ya kawo zai baiwa matasan da aka kawo Amurka tun suna yara 740,000 damar izinin yin aiki da kuma dakatar da shirin mayar da su ƙasashensu na asali har tsawon shekaru uku. Wannan shiri na Trump ya samu suka daga masu ra'ayin majinjiya 'yan jam'iyyarsa. Adadin yawan mutanen da suka mutu sanadiyar bindiga da wani bututun mai yayi ranar Juma'a a yankin tsakiyar Mexico ya haura 73 a cewar gwamnan jihar Hidalgo. Haka kuma gwamna Omar Fayad ya faɗa wa manema labarai jiya Asabar a birnin Mexico City cewa aƙalla yawan mutanen da suka ji rauni sun kai 76. Bulewar bututun da ya haddasa bindiga ya faru ne sanadiyar barayi da ke satar mai a jihar Hidalgo, a cewar jami'ai. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda mai yake ta kwarara, kuma mutane suna ta amfani da botiki da lejoji ledojin zuba shara suna kwasan man kafin ya yi bindiga. Shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez, wanda ya kaddamar da shirin kama barayin mai, ya yi kira ga baki ɗaya gwamnati da taimakawa mutanen da fashewar ta ritsa da su. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, sojojin Amurka da na Somalia suka ce sun kashe wasu mayakan wata kungiya mai alaka da Al-Qaida lokacin da suka kai hari wani sansanin sojan gwamnati da ke daura da birnin Kismayo mai tashar jirgin ruwa a kudancin kasar. Da farko mayakan sun kaddamar da harin bazata da asubahin jiya Asabar a sansanin da ke daura da ƙauyen Blagodud mai tazarar kilomita 50 a arewa da birnin Kismayo, inda suka fara kai hare-haren kunar bakin wake. Sannan sai wasu mayaka dauke da manyan bindigogi suka afka cikin sansanin daga kowane sashi, abinda majiyoyin soji suka faɗa wannan gidan rediyon kenan. Ƙungiyar mai alaka da Al-Qaida ta dau alhakin kai harin kan sansanin sojin, kuma ta ce ta halaka sojin Somalia 41 a harin. A karo na uku jiya Asabar, babban mata sun yi gangami a wasu biranen Amurka da sauran kasashen duniya domin neman 'yanci daidai da na maza, da kuma kiran a ɗauki matakan kare muhalli da 'yancin bakin haure da sauran batutuwa. A gangamin da aka gudanar a nan birnin Washington, daura da fadar shugaban ƙasa, jagororin gangamin da masu gwagwarmaya kan 'yancin waɗanda suka sauya jinsi sun faɗa wa taron masu zanga-zanga cewa ba za su amince da faɗawa rayin masu son ganin sun raba kawunansu ba. Gangamin matan na farko an fara yinsu ne a shekarar 2017, kwana guda bayan an rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka. Ranar farko da Trump ya kama aiki a ofishinsa, dabban mata ne suka fito gangami domin nuna adawarsu da sabuwar gwamnati da manufofinta. an kuma gudanar da ire-iren waɗannan gangami a wurare sama da 600 a faɗin Amurka da duniya domin nuna goyen baya ga matan da ke gangami a Washington. Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump a jiya Asabar ya jinjina mai bincike na musamman Robert Mueller saboda ƙaryata wani labari mai cewa shi shugaba Trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi ƙarya mai majalisar dokokin tarayya Amurka a madadinsa. Da yake magana da 'yan jarida a haraba fadar White House, Trump a wani al'amari na bazata ya yaba wa Mueller saɓanin yawan yin watsi da kwamitin binciken katsalandan ɗin da Rasha a zaben 2016 da ke ƙarƙashin Mueller ɗin da cewa bita da kullin siyasa ne kawai. Kalaman na Trump na zuwa ne kwana guda bayan da kafar labaran BuzzFeed ta rawaito cewa wasu jami'an gwamnatin tarayya sun raɗa mata cewa Trump ya umarci tsohon lauyansa Michael Watson kariya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta amince ma kwalejin ta na ilimi da ke Katsina da ta fara gudanar da horon digiri a fannoni har guda tara. Ga rahoton da wakilinmu Zaraddin Sani Funtuwa ya hada akan wannan.
Dr. Salihu Lawal Malumfashi wanda shine shugaban tawagar da ta zarci wannan kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina ya ce ta kasance ɗaya daga cikin kwalejojin ilimi guda hudu da suke da haɗin gwiwa da jami'ar Bayero da ke a Kano inda ya kira da ita wannan kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina da ta mai da hankali wajen koyar da ilimi nagartacce. Ya kira ga ɗalibai da su ba ita wannan kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina haɗin kai domin haɗa ta cimma ruwa. Dr. Aliyu Idris Funtuwa wanda ke a matsayin shugaban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina ya bayyana mana irin kwasa-kwasan da aka amince su gudanar da su a matsayin na digiri.
Akwai fannin kimiyya ko kuma wanda suka shafi sauran fannoni na fasaha. Akwai fannin kimiyya da biyar ne, akwai biology, akwai chemistry, DSC chemistry, BSc biology, akwai fannin lissafi mathematics, na kuma akwai PhD wato sashen mu motsa jiki. To waɗannan na fannin kimiyya kenan. To wanda kuma suka shafi sauran fannoni wanda muke akwai BA da Hausa, akwai Islam BA da Islamic Studies, akwai BA da Arabic da kuma BA da English. To waɗannan sune waɗanda ka amince mana tare da haɗin gwiwa jami'ar Bayero ta Kano.
Dakta zaka ga wani lokaci ɗalibai irin waɗanda sun gama makarantun secondary za ga suna so su ma su zo su nemi gurbi wajen wannan karatun digiri. Kuna dauka irin waɗanda suka fito da karatun secondary ko kusa wanda yake da shaidar kwarewa wato ta NCE.
Wato kusan kowane dalibi a ta duka fuskokin guda biyu muna dauka, amma mun fara da karfi ga waɗanda suke da shaidar takardar shaidar ilimi ta kasa wato NCE. Kwabai wato dai wanda ake kira direct entry sune waɗanda dama sun riga sun yi ko suna da babbar diploma ko kuma suna da takardar shaidar ilimi ta kasa wato NCE. Mun yi ba da karfi akan su. Ai dama kusan babban makasurin da ya sa muka nemo shi wannan program na degree mu rika shi anan domin ɗalibanmu waɗanda muka yayi waɗanda suka yi NCE suka kuma suke samun wahalhalu wajen samun wato dama jami'o'i na su ci gaba su ƙara su samu digiri a fannin da suka karanta.
Zaka ga wani lokacin za a shiga irin fannin digiri sai an yi jaraba nan ta share fagen shiga jami'a. Ko kuna buƙatar ta nan koko da mutum ya zo da wannan takarda ta shaida shiga ta shaida kammala karatun NCE kawai za a ɗauke shi ne?
Wato abinda ke akwai shi ne program ɗin na jami'ar Bayero ne ba namu ba ne, mu haɗin gwiwa muke da su. Saboda haka duka tsare-tsaren da jami'ar Bayero ta yi ta shimfiɗa mu kanta shi muke hawa rigar su ce muka ara muka sa. Saboda haka ta certificate ɗin da za a bada ai na jami'ar Bayero ne ba wai na nan makarantar ba ne.
To akwai irin karatun da ake cin part time tattare da wannan tsari koko sai gabaki ɗaya mutum zai zo kullun ya riga karatu?
Ai ba
yanayin malamai ba ko kuke bada koko su jami'a su suke bada?
Ai dama idan kamar makarantun mu suna irin makarantu ɗin namu muna son mu gabatar da kwasa-kwasa irin waɗannan wato mu rika ba da digiri to sai mun cimma wato wasu kaidoji wanda su jami'ar suka za su shi da kuma cibiyar dake kula da su wato National University Commission wanda za su zo su bincika su ga cewa akwai waɗannan kaidoji din an cika su akwai su wanda ake bukata kamar a fara koyar da digiri na farko dai akwai kurrun malamai sannan kuma sai kayan aikin akwai azuzuwa wadatattu isassu masu kyau ingantattu akwai kuma kayayyakin aiki da suka cancanci a koyar da duk irin digiri din da ake son a koyar idan kimiyya ne akwai dakin gwaji dakunan isassun wadatattun dakunan gwaji haka kuma idan masu koyan harasa ne wato misali Hausa Turanci ko Arabic dole ne akwai dakin bincike na harshe wato language laboratory kuma na zamani
to doctor mun ga kamar an fara bada gurbin dalibai 300 ana buƙatar a ƙara fadadawa ko ko har yanzu akwai su kaidojin da ba a cika
ba muna buƙatar kware daga kasan wato kamar yadda nace mu abinda aka amince mana mu koyar da dalibai su samu takardar shaidar ilimi ta ƙasa wato NCE shi wannan program na degree na jami'o'i ne akwai cibiyar wacce take kula da kayyade daliban da ya kamata kowace makaranta ta dauka to kamar nace maka wannan program da muke yi program ne na jami'ar Bayero ya yiwu ka ga dalibai kamar misali 1000 suna neman su shiga kuma duk sun cinjata amma kuma abinda aka amince mana mu dauka amince mana mu dauki 200 ne ko 300 to wannan ba wai mu ba kowa ta su jami'o'in zaka ga misalin zaka ga jami'a mutum dalibi da kamar misali masu neman shiga su mutum 17 suna nema amma abinda aka amince musu dauka 2000 kai ko 3000 to kaga akwai kalubale matuƙa to muna bukata sosai akwai dalibai da yawa waɗanda suke bukatar su zo nan fiye da wannan abu na adadi da aka ba mu na 300 kuma kwanakin baya na sami ganawa da shi shugaban jami'ar Bayero kuma za mu koma har ganin shi da shugabannin gudanarwar sa su dubi yanayin mu kuma su sama mana ƙari sama da wannan 300 da muke da su ba zai yiwu ba mu samu 1000 to daga nan kuma sai a wuce gaba akwai daliban akwai su kwari da gaske wanda suke bukatar su shigo su yi digiri din sa nan kun sha'awa zaka ga cewa dama ce aka samu yanzu kan misali daliban mu mata matan wanda suka yi matan aure ne wanda suka yi NCE din su ba su iya zuwa jami'a su zanna a ciki su yi wato sai karatun su fa gidajen su to wannan dama ce aka ba su tahowa za su yi karatun su kuma gidajen su su wannan din su
Zaradin Sanufuntuwa sashen Hausa na murai Amurka daga Katsina a Najeriya
sakataren ilimi na karamar hukumar Koko Bese a jihar Kebbin Najeriya Alhaji Abdullahi Furcin Koko ya koka da irin halin da malamai a karamar hukumar suke ciki inda yake cewa malamai masu shaidar takardar NCE na karban naira 6000 ne kawai a kowace wata ya ce Karin albashi da kuma kayan aiki za su taimaka gaya wajen inganta ilimi a matakin primary.
Muna iya ga kokarinmu ta huskar zagaye da muke yi mu ga halin da malamai suke ciki kuma ita subeb din tana turo ma'aikata lokaci zuwa lokaci suna shiga suna ganin halin da malamai suke ciki kuma suna tara su suna yi musu bita ta wasu ayyuka yadda ake shirya tsare-tsaren ayyuka nasu na yau da kullum duka dai suna iyaka kokarinsu to ta wannan muna ganin hanya ce wadda za a inganta ilimi da su kansu malaman su sa aikinsu yadda ya kamata kayan aiki tun lokacin da shi dan majalisa ya ba mu gudunmawa ya mana registers da diaries ya kuma kawo alli da yawa to suna muka amfani da su tun da kawo su yau wajen wata tara da dai su muke amfani mu samu wasu ba gaskiya ina ku da shawara da kira da shi kai ne gwamna din ma ya kamata a ce yadda suke gyare-gyaren makarantun nan gadon duk inda ka shiga yanzu zaga makaranta ta koma sabuwa tattas kana ma tsammanin kila makarantar da ta wuce ta primary ce misali kila wata tertiary institution haka to amma abinda adaban mamaki halin da su malaman suke ciki sai a cika ga makaranta ta tattas amma malami ya cika bincike sai ce maka albashi ne 6000 wannan ya kamata ruwan ta dubi abin nan su ne fa kashin bayan duk abubuwan ga duk wahalar da ake yi su suke yi amma ya ake a ce yanzu ana biyan mutum kuɗi kasa ga abin da an ka ce gwamnatin tarayya ta yarda da shi 18,500 alal misali amma a ce wai mutum da NCE ana ba shi 6000 wannan maganar nayi ta kotaron da muke da so zirin gwandu na yi da wasu 'yan jarida da suka zo na ce ya kamata ya dogo ne kula da halin makarantun ne da kayan aikin ga ya kamata a kula su ko masu kula da ilimin masu koyarwa suna cikin matsala tsakani da Allah ya kamata a duba kuma muna da karancin su saboda ana ritaya ana mutuwa ba a dauke wasu ba kuma ba mu da damar daukar kowa tunda muka shigo yanzu ba wanda zai ce yana daukar wani mutum aiki muna bidan alfarma gare su su taimaka muna koda da waɗanda ke ritayar na sai mu dan samu mu dan cike gibin su mutane amma ke sai da tsare yake yanzu in aka ritaya din da mutuwa kai wata uku kuma za a tsaye da kuɗin don haka su ku mutane yanzu ba su gane ana tsaye da kuɗin sai su yi ta magana cewa an dake dauka su aiki to babu kafa sannan gaskiya akwai karanci don yanzu inda za ku zagaya kauyuka sai ga malami guda ga makaranta shi anakallahu shi an malamin lissahi shi amma shi headmaster suna nan jingim cikin kokobis tsakani da Allah ya kamata a dubi wannan yana cikin abin da ke damuwar mu kwarai da gaske muna gaya musu kuma su wanda ake turo su wasu aikace-aikace suna ji don ko shekaran jin an turo su suka kira ni suka ce suna son su hada min halin da suka iske makarantun nan mu na ce nace ina sani kuma na yi aka kokari na kwanaki ma na kira NUT nace ku menene namu nan nan lokacin gama na kokobis nace musu menene haƙin da ya rataye ga wuyan ku tsakanin ku da malaman nan lokacin suka zabe ku ai ina tunanin yana daga cikin haƙin da ya rataye ga wuyan ku bi matsalolin su ku kai koke nace yanzu muna da sama da mutum 100 zuwa 100 juma wanda aka ba 66 kuma kun sani kuma kun kyale nace tun na iya kai kokarin da nake ina magana duk inda ya kamata in magana me yasa ku a matsayin ku na NUT ba ku magana ga NUT na jiha sai da sakon sai mu hada hannu sai ya zamana an ji koken mu yana yiwa shi mai girma gona kilafi ko sa halin da ake ciki ba magana bata kai gare shi ba bai sani ba dan ina tunanin da ya sani na sa akwai hada za a yi a taimaka ma a wa'anga bayan Allah
a jihar Kaduna kuma mazauna Mayola wani ƙauye Fulani a ƙaramar hukumar Kajuru na kokawa da rashin isassun malamai a garin nasu sabili da aka suka yi kira ga ƙaramar hukumar tasu ta Kajuru da gwamnatin jihar Kaduna su kawo musu dauki mun kawo muku wannan rahoto fiye da shekara guda muna maimaita shi ne don har zuwa yanzu ba mataki da gwamnati ta dauka akan wannan
sunana Muhammad Adamu batun ilimi dai tsakani da Allah muna da matsalan ilimi saboda na farko dai akwai yara daidai gurgudu ba kuwa zuwa bayan wannan yaran da suka samu suka dan fita makarantan wasu su mun tura suka juri saboda zaman yau da kullun irin ta rayuwa abin ya gagara sun dawo shine abubuwan suna damun mu na rashin ilimin yara ga wasu sun zo sun fara sun zo an kakare a hanya kuma ire-iren su ba fata ake ba addu'a ba shi ke zuma ga yara ba karatu ba wani aikin yi su zuma mana wani abu to shine muna roka don Allah a duba mummunan barayin yankin Mayola don Allah ya kasance an samu koda ba duka ba a samu wasu su da suka samu suka ci gaba saboda a samu madogara
sunana Zainab Yusuf daga nan Mayola in ka duba yanzu yanda rayuwar Fulani muka san mun kusan mu zama ma wanda gwamnati za ta kusa ta yake mu ne don ba ilimi bare ayi tunanin sana'a bare a samu makarantar addini bare ayi tunani a wannan fa Allah ya haramta annabi ya hana to ba karatu ba wani abu kawai sai mutanen mu suna tasowa ba wani abu sai dai sace sace yana ta kashe su hanyoyi daban-daban wallahi bare ne aure na ya mutu na zo nan garin shekara na ɗaya kenan bana da gawunan da zama mutanen da na sani suna zuwa shago na suna cin abinci wallahi sun zo matasa goma waɗanda suke matasa ne in suka tashi ko da a fagen faɗa ne yaki wallahi su ne yake alfahari da su amma mai sata ya riga ya fata musu walwa ƙarshe sai ka ji an kashe wannan yau gobe an kashe wancan kaga duk wannan ni ana wa karamin fahimta rashin ilimi ne ba ilimi ba ilimi a taimaka mana ta makarantun nan na boko da na islamiyya
na tambayi headmaster makarantar ƴaƴan makiyaya da ke Mayola 2 Malam J Haruna yadda makarantar take
kamar makaranta na akwai yara daga aji biya har zuwa aji shida amma ba kujero kasan ma ba yi flow ba sai suna zama a kasa suna addu'a su ma katako suna zama dama an yi ginin ma da ciyawa da ganye sai suna zama a kai amma Allah ya taimako wasu kungiya bane body suna sun bada 120 aka gyara wurin amma muna neman gwamnati don Allah ya ma yara makiyaya makarantu kamar na sauran jama'a
to rubutu da karatu fa na yaran su
gaskiya yaran akwai ilimi sai dai malami babu makarantar da ya kaga daga headmaster sai malami dia ba malami a wurin sosai so muna nema dan Allah gwamnati ta taimaka a tura musu malamai ishe su malamai za su musu aiki a wurin
Benjamin Megari shugaba ne na wata kungiya mai zaman kanta dake wayar da kan mazauna mai yola akan muhimmancin haihuwa a asibiti
gwamnati ta gina one nomadic school a mai yola 2 mai yola kauyuka ne kaman kashi 3 akwai mai yola 1 mai yola 2 mai yola 3 Mayola 1 da Mayola 3 su suka gina makarantar su community din da kansu. Ni ma personally a kurin da naje sura gini naje na gani na donate musu kwanuka da suka dauka suka rufin one of the block of classroom a wajen. Gaskiya akwai sira da yara kuma akwai makarantun amma babu malamai. Kamar Mayola 1, Mayola 2 sura da mutum biyu ne kawai malamai daga primary 1 har zuwa primary 6. Daya ciki ne headmaster. To saboda yanayin hanyar zuwa garin ɗayan ta mace ce ba ta zama a cikin Mayola tana zama a Kaciya so kafin mutum ya bar Kaciya da safe ya ce zai zo makaranta kaga kusan karfe 10:11 saboda yanayin nesar wajen shi kuma principal din ya dan dauka a shi headmaster ya yana zama da su so kafin ta zo mutum ɗaya su biyu ne suke daukan aji ɗaya zuwa 6 to kaga anan dai gaskiya da yara kuma kusan kamar da naje makaranta na farkon a Mayola 2 din yara dai akalla sun kai 400 to kara ga 400 mutane biyu suke koya musu gaskiya akwai damuwa to a soran wuraren ma haka wani lokaci shi headmaster in ya koyar a wannan tunda can din ba malama haka shi zai zaga duka makarantun su uku sai tara yau sai ce yau zan koya ma class 1 soran su zo ko sai su yi wasa in ya koyar anan sai koma ɗayan ya sake koyarwa ya koma din ya sake koyarwa tunda shi kadai yake zama saboda ita macen wani lokaci sai ta yi kwana biyu ma bata ma zo aiki ba saboda idan ta zo bakin hanya in ba ta samu mashin da zai dauke ta ya kawo ta ba kuma shiga da fita 1,500 to nawa take karba ta dauka 1,500 kowane rana daga bakin hanya ba ma daga Kaciya ba zuwa wajen saboda babu gidan da za ta zauna a garin to kaga gaskiya akwai matsalan karatu na yara
to shin menene yasa ita wannan malama ba ta iya zama wannan kauyen ba
garin babu gidan haya ba gidan da zaka ci zaka bada kudin ka a baka haya headmaster din ya goje wuni ba gidaje ne ba shi kamar daki ne na yara a cikin gidan so yana dan zama ma da yaran shi na daki daya yara maza haka to kaga ita wata ce kuma matar aure ce ba za ta zo a ce tana zama ku ba in ba dai akwai yara mata za ta zama da su ba to kaga na ta damuwan kenan saboda na taba samun ta ce mun gaskiya ba gidan da za ta zauna a garin so damuwan ta kenan ko ba ina ta ta zauna dole ta zo aiki kuma zaki koma gida kowane rana mutanen garin kuma da aka ba da sabon kantoma suka taso daga kauye su zo su dan gaishe shi sun zo sun gaishe shi ni dai ban bisa gungunce ba amma na san lokacin da suka zo local government suka samu sabon kantoma suka gaishe shi suka yi masa murna da aka ba shi wannan kujera kuma suka bada koke-koken su amma tunda suka koma gida har yau babu wanda ya ce musu kala
kokarin tuntuɓa sakataren ilimi na karamar hukumar Kajuru kan shirin su game da makarantar ya cutura. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya. Wata mai fafutukar cigaban ilimi a jihar Kaduna, Hajiya Hawo Saulawa, ta bukaci iyaye da su ƙara ƙwazo wajen ilimantar da 'ya'yansu mata don alfano da ke tattare da yin hakan. Ta bayyana muryar Amurka cewa bai dace a tura yara talla ba a lokacin da ya kamata suna zuwa makaranta.
Mata yanzu suna yunkurin neman su je makaranta amma matsalolin da ke a daban arewa akan abin nan rashin sanin ya kamata akwai wani rashin generally wanda za a ce kamar na poverty akwai shi sannan kuma mata talauci kenan akwai kuma batun yara mata ba a barin su kammala karatunsu ka gani a wasu bangaren wasu wurare za ka ga cewa yara mata za su je makaranta amma ba za su kammala ba za a cire su a nisa aure ko kuma yaro ba za a bar shi ya sa hankalin shi ya maida hankalin shi ga karatu ba a sa shi ta talla saboda haka wasu su ba a barin su je makarantar an fi son su je su yi talla domin su samu kudaden shigowa ko domin talauci ko kuma a ce su ne za su samu kayayyakin da za su je daki da shi kafin auren auren da ake yi na arewa. Iyaye ne za su ma yara kayan daki da sauransu. Sannan kuma akwai wani bangaren da yara matan suna zuwa makaranta amma kuma suna fita ba don a yi musu auren ba, sukan fita sukan dau ciki kafin. Bincike ne ya nuna cewa wasu wurare yaran mata suna zuwa amma ba su karasawa domin suna daukan ciki kafin su kammala. Wasu kuma ana cire su ne a musu aure kafin su kammala. Ka gani? So waɗannan duk abubuwa ne, matsaloli ne wanda suke shafan ilimin yara mata.
Ina mafita?
Mafita? Na ɗaya, iyaye su gane cewa da yaro da yarinya suna da yanci ɗaya gaskiya. Yanci har na zuwa makaranta, wanda ilimi ginshiki ne na al'umma, ko namiji ko mace suna buƙatan ilimin. Kuma yara mata da iyaye mata masu matsa yaransu mata rika sa su makaranta. Wani za ka ga cewa a cikin iyalin yaran su mata sun fi yaran maza, amma sai a ce a'a, ai macen da ta kai munzulin aure tafiya za ta yi, amma namiji ne zai dauki sunan zai ci gaba da sunan gidan. Wannan ba shi ne ba, domin bincike ya nuna cewa yara mata ma sun fi tausaya wa iyayensu, idan kuma aka ba su ilimi za su sami yadda za su tafiyar da harkokinsu da na iyalinsu, wanda in sun samu sannan har da iyayensu ma za su dau nauyinsu. To ya kamata iyaye su daure su bar yaransu mata su je su yi ilimi, su kammala kuma ilimi. Ka gane? Wani abu ana iya kai yaro makaranta ko da ma na gwamnati ne, inda ba za a biya kuɗin riga, kuɗin littattafai da sauransu ba, amma duk da haka ba sa son su kai yaran su makaranta. Amma wannan yanzu lokaci ya canza, ya kamata su san muhimmancin ilimi ga yara mata gaskiya, domin yara mata sun samu ilimi za su iya tattalin iyalinsu, za su iya duba kansu da yaransu, su kuma duba ma har iyayen nasu ma. Ka gani? To saboda haka ya kamata iyaye su yi kokari su abin nan, sannan kuma gwamnati ta yi kokari ta ba da abubuwan da ya kamata a makarantu, su gina makarantu inda babu. Sannan kuma al'umma su ma su san cewa ilimin nan fa dukka kowa da kowa ne ya kamata ya zamanto yana da hannu ciki, ba lallai a sakan ma gwamnati ba, da iyaye da al'umma da gwamnati dukka ya kamata a haɗa hannu, haɗa ƙarfi da ƙarfi a tabbatar cewa yara sun je makaranta sun samu ilimi ingantacce.
Jama'a, abinda shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki, ni Iliya Kure ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya.
To a gaida malamai. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, abinda kuma lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da shirin Idan Kwaya ta Narke, shirin da ke faɗakar da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, alheri ke muku, fata alheri.